mun san cewa mata suke zabe amma sai a gama a tashi abu ma haka nan shi yasa abin ne kullun yake damuna kuma gane da rayuwar mu mata take komawa yau da kullun yasa mace ya kamata kalla akwai wakilci na mace a cikin majalisa
su mata tun da aka haihu su a gidajensu na iyayensu tun daga nan ake nuna bambanci a assasa namiji ita macen kuma a nuna ta a dan kofar da ita
ni ba na san politics gaskiya ina cikin mutanen da ko aikin da nake ba na san harkar siyasa ina zaman zamana for the past 8 months ana damina na fito
a ra'ayina ba dole ne wa dukkan mu mata sai mun soma daga grassroots ba wayansu za su yi tun daga karkaran nan nasu kenan
kai kokari ko mai yariyan nan ta tashi tace tana so ci a nan makaranta da su musamman yariyan da ta sa hankali tace ina so in yi karatu
Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a shirin Kallabi sabon shirin da muka kirkiro da nufin haska fitila kan gudunmuwar da mata ke badawa a cigaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki dake akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdu duk da yake hakar mata a kasashe da dama na ganin gwamnatocinsu sun aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma bayan babban taron da mata suka gudana a birnin Beijing a shekara ta 2015 na ba mata dama su ba da gudunmuwa a harkokin siyasa da shugabanci ba ta cimma ruwa ba akwai mata da suka yi fice a kowace fuskar rayuwa kama daga likitoci lauyoyi injiniyoyi kai har da shugabannin kasashe Sai dai ba safai ake jin sunayen waɗannan kalluba ba ko yaba irin gudunmuwar da suke badawa wannan ne kuma yasa sau da dama sukan zama ƴan kallo tsakanin al'umma duk kuwa da cewa suna da ilimi da ƙwarewa kamar mazan da ake ba damammaki rahotannin cibiyar nazarin jinsi ta ƙasa da ƙasa na baya-bayan nan na nuni da cewa damawa da mata a fagen siyasa yayi ƙasa sosai a Najeriya abinda ya tabbata a zaben da aka gudanar a matakin ƙasa da kuma jihohin tarayyar ƙasar
komi sai da mata duniya ga mata sai da mata duniya ga mata sai da mata komi sai da mata
wakilinmu Madina Dauda ta yi nazarin harkokin siyasar mata a Najeriya da kuma wannan rahoto na musamman da ta hada mana za mu yaye kallabin wannan shirin
Daga 1999 zuwa yau, ƙididdiga ta nuna cewa mata 157 ne kawai aka zaɓa a cikin 'yan majalisar ƙasa 469, wato sanatoci 38 da 'yan majalisar wakilai 119. Sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu ya ƙara fallasa yadda Najeriya ta gaza aiwatar da wasu yarjejeniyoyi da dokoki da ta rattaba hannu da nufin tabbatar da shigar mata cikin harkokin siyasa. A cikin mata 92 da suka tsaya takarar majalisar dattawa a zaben na watan Fabrairu, uku ne kawai suka samu nasara. Su ne Ireti Hibba Kingibe ta jam'iyyar Labour a Abuja da Idiat Adebule ta APC daga gundumar Lagos ta yamma. Sai Ipalibo Hari Banigo ta jam'iyyar PDP daga gundumar jihar Rivers ta yamma. Wannan yana nufin cewa mata uku ne kacal za su kasance a majalisar dattawa mai mutane 109. Sannan daga cikin 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai kuma 15 ne kawai aka sanar ya zuwa yanzu. Daya cikin mata masu gwagwarmayar ƙwatowa ƴan uwanta ƴanci, Madam Ene Ede, ta ce idan har aka tsaya a haka, to gaskiya mata sun ci baya a siyasa. Kasar kasar domin yawansu a majalisar dattawa ya ragu daga mata 8 zuwa 3
yanzu mun yi gaba da mun daga kafa sau 10 mun ce mun yi gaba na gan yanzu abin da ya zama kuma ya kaman 50 da kuma mun koma baya ba wani cin gaba a ce a sanar gaba daya ma da ba mata 8 kawai a za gan cewa yanzu matan da muke da shi guda uku ne kawai dan uku din kuma dukan su sabon zuwa ne
to ganin cewa Ireti Hibba Kingibe tana cikin mata da suka yi nasarar cin zabe inda ta zama sanata a birnin tarayyar Najeriya ko menene za ta ce a game da wannan zaben ga bayanin da ta yi mana
ban ce kawai amara ko wani mace baya ba wanda suka ga ya cancanta a je amara mata baya sanatan da yake wajen yanzu ya yi shekara 20 a National Assembly ni ban ga abin da ya yi mana ba kuma ta FCT ma sun gaji. Saboda haka garin neman canji, ni ne na canji din dan sauran biyu an taba zaben su. Waɗansu so da yawa, ɗayan at least ya tafi National Assembly so ɗaya mai mana. Ai babu, so ni ne fuskar canji din. In ana son mutum fatin bai hana su. A gani na wannan karo sama ga mamata, za a samu mata a cikin gwamnati, dole sai mata sun mara mamata baya a wannan zaɓe da muka shiga.
Amma ga Khadija Abdullahi Iya, wacce take takarar kujerar gwamna a jihar Neja, ta ce duk da kokari da ƴan jihar, musamman ma mata suka yi na mara mata baya, akwai kalubale da ta fuskanta.
Kalubalen na da yawa, wai har wa yau suna ganin cewa bai kamata samu gwamnan mace ba, wannan ba problem bane da issue bane tunda matan sun riga sun yarda cewa su sun gaji da harkan maza, suna son mace ta zo ta yi shugabanci, su ma suna so su tsaya. Sun tsaya tsayin daka. Wani kalubalen kuma da ake magana is kowace mace da ta fito a nan na ƴar takara sai da ta yi maganan kuɗi. Amma wannan ma Allah na gaba yana kuma baya. So kalubalen da muke da shi kenan.
Ita kuwa shugabar ƙungiyar mata ƴan jaridu ta ƙasa Madam Ladi Bala ta nuna cewa jam'iyyu a Najeriya ba su da sha'awar ba da fifiko ga al'amuran da suka shafi ci gaban mata.
Misalan mata harkar siyasa na suna nan da yawa. Suna nan da yawa ɗaya musallan mata siyasa Najeriya yadda aka tsara ta ko kuwa yadda take a ƙasa yau siyasa Najeriya tana buƙatar kuɗi fiye da yadda kake tunani. Kuɗin da muke magana na ba wai kuɗin cittuwo bane, ba wai kuɗi ma sana'a ba, kuɗi ne zunzurutun da in kana so ka ci siyasa, ka shiga siyasa, ka ci zaɓe a Najeriya sai kana da shi. Amma asalin doka ya nuna cewa ba harkan kuɗi bane, amma a ƙasa harkan kuɗi ne. A party level ma kami ki samu ticket, ki ji kudade da mutane ka siya ticket da shi miliyan 100 party ta siya da ticket. Ko an ce ma aka ce ma mata nasu kyauta ne, to ai ba form ne kade ya tafiyan ba, a kyauta in ka samu form din ka siya, ina wani kudi ne zaka ba delegate su zabe ka har ka zama kai ne zaka dauke zaka tsaya takara a wannan party. Kin gani ko an ba mace form free? Delegates a Nigeria da kudi ake siye su.
An samu mata 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai, amma yanzuwa yanzu mata 15 ne suka samu nasara. APC tana da mata 8, PDP tana da mata 4, jam'iyyar Labour tana da guda 1, haka jam'iyyar ABGA da kuma jam'iyyar YPP.
A gaida Madina, Denelar na ɗaya daga cikin matan da suka lashe zaɓe zuwa majalisar wakilan tarayyar Najeriya bayan shafa shekaru 16 a majalisar. Ta kuma bayyana wa wakiliyarmu Zainab Babaji dalilin da ake zaɓenta da kuma ƙalubale da mata ke fuskanta.
Na je House of Reps 4, son zan tafi na 5 kenan. Da farko ina sai ma Allah godiya da su mutanen constituency ɗinna da zaɓen da suke ta bani. Ina gani abin da yasa suke ta zabe ni don sun gan kokarin da nake yi akan harkan cingaba, kawo cingaba da duk abin da zai kawo cingaba a nawa constituency din. Tunda na shigo office, abubuwan da da ba su da shi kaman su ruwa, su dams, wuta, hanyoyi, taimakon mata da kayan koyon sana'o'i, kowane shekara ina wannan da empowerment na mata da kuma masu gonaki, don yawancin su manomi ne, na taimaka ma manomi da kayan gona, kayan da zai kawo ma amfanin gonayensu. Nakan je gona in gani me suke bukata, je ƙauyuka in ga me ake bukata, sai in gani, sai in ga inda zai iya kawo musu taimako daga federal government, makarantu da abubuwa daban-daban. Ni ma tun dama banda ni ya koma, amma mutane su ga cewa dole sai ni ne suke so in koma. Sai ya zama min tilas in koma, ni ina son in retire in bari, shine mata da maza duk da youth suka ki.
Waɗanne ƙalubale kika fuskanta a matsayin ki na mace, ta musamman a cikin harkokin siyasa?
A cikin harkokin siyasa challenges din da muke fuskanta kamar na mata, number 1 shine in an zo raba positions, kaman ana raba masai manyan masoyi, ba a cika so a ba mata, ko a National Assembly ba a cika so a ba mata leadership positions, amma ni ina son wannan ƙaurin in gwada in gani ko Allah zai bani daya cikin leadership position na National Assembly.
Ya zuwa yanzu wani ci gaba za a ce an samu tunda kika duk da yake kin zayyana waɗansu kokarin da kika yi musamman ma waɗanda suke zaben ki ko kuma wayanda suka fito daga yankinki, wani ci gaba za aka samu musamman a harkan mata wajen shiga siyasa?
Har yanzu gaskiya cin gaban bamu samu sosai inda ya kamata ba, don bills din da muka kawo cewa mata a ba su 35% of positions in Nigeria, especially appointed positions and even elected, a bar mana a cikin zaben da za a yi waɗansu constituencies a bari a ce mata kawai su imagine daga nan, mata kawai su yi takarar, amma maza ba su a bari. Sabili da haka ne ake ganin yawancin takarar da ake mata ba su a ci, mata ba su da kuɗin, mata ba su da connection ɗin wani lokaci da waɗansu wurare kenan. Suna son sai manya su yi magana kaman sarakuna, su yi magana a madadinsu, wani lokaci mata ba su da wannan bakin. Amma Allah ya yarda yanzu mata ma sun waye cewa in na mace ta fita zaɓe dole na mace ta bata goyon baya.
Me mata za su samu a wannan karo da aka sake zaɓen ki?
To ni dai zan dinga struggling ma mata, zan dinga magana akan mata. Muna da bill na gender and equal opportunities for women. Gwamnati ta buɗe ma mata opportunities ɗin da za su samu, hanyoyi da za su sami positions both a zaɓe su da kuma a ba su makamai. Kamar yanzu gwamnatin APC suke mulki, za mu yi magana a house the colleagues ɗinmu da leadership cewa inda su suke ruling party appointments ɗin da za su yi su sa mata a cikin gwamnatinsu, don zai ba mata ƙarfi saboda gobe. States ɗin da kuma ko PDP ko APC ko wani party suke ruling, mata su tsaye su yi magana a ba su nasu a ciki. In ba haka ba mu mata za dinga barmu a baya. So mu za mu tsaye mu yi magana ma kanmu duk inda muke cewa ko local government ne, mata su ce to gashi a ba mata wannan da wannan, ga muna son 35 ko 30 duk abinda za su bamu, amma less in for 35, amma a ba mata nasu, kar a barmu a baya duk siyasan da ake, amma dole mu sai mun demanding. Kamar mu yanzu a state ɗinmu yanzu mun samu mata biyu a House of Assembly, yanzu an zo local government elections dole mu nemi mata mu sa su strategically inda su maza su imagine ko local government chairman ko wani abu. In na mace bata dauki chairman bata dauki deputy, dole mu yi haka because in ba mu shiga positions ɗin ba mata ba za su sami voice ɗin ba. In na mata suna positions kuma issue na empowerment na mata, duk za mu iya mu taimaka ma juna. So it's important inda muke mu tsaya mu yi magana cewa a sa na mace a nan.
Yar majalisar wakilan tarayyar Najeriya Bene Lar a hirarta da wakiliyarmu Zainab Babaji. To mata a kasashen Afirka na daga cikin waɗanda wannan zaben ya ɗauki hankalinsu, kamar yadda mata a jamhuriyar Nijar suka bayyana a hirarsu da Tamar Abari.
A shakilan wani buzuwa a gaskiya babban da'in da muka yi shi ne mata sun aza takara guri-guri, kuma Ubangiji Allah ya sa inda dai muke zaton mace matsayin da za a bata, mace har ta kai ta ce yan takara ta jiha kamar Adamawa, ko da yake ana nan da yanzu ana ta baba bisa zancen. Muna fatan ƴan uwanmu mace Allah ya taimake ta a ce mata mun fito, ko da kaɗan ne dai mun fito a cikin fannin siyasa mun samu matsayi. Banda shi sun fito da PP sun yi zaɓe, banda shi sun zo sun yi farfagandi an yi da su, kenan wannan babban wannan cigaba ne.
Umma Aban sun sani da Ummadin, wallahi mata sun yi bakin ƙoƙarinsu, sun fito sun yi bayani, duk kafofi kana ji sun yi bayani, kuma sun fito sun yi takara. To kashi amma abin dai har yanzu maza ba su saki musu mara ba, inda gaskiya an ga inda ko ina maza ne kamar za a ce suka wawushe suka amshe guraren. Sai na gama kamar a da a ɗan majalisar ɗan senata kamar da aka ce takwas ne, kuma yanzu sun koma su uku, yana kin ga anan an ci baya ma. To gaskiya mata sai an zage da mutum da hutowa, akwai masu ƙoƙari, akwai wanda suke hutowa, amma kuma a samu wanda za su goya musu bayan wanda da gaske ne suna son su zaɓi matan, shi ne aka yi samu rauni a nan.
Hajjara bi mamaliyo, mata ba su yi barawal gani, tunda menene abin da nake nihi mata ba su yi barawal gani, ma babu 'yan takara mata da yawa, maza ba su bar mata su huto daga mata ta huto sai a rika mata ce duk muna jin abin da suke wai ba daidai bane ba bai kamata ba a ba mata ƴancin su abinda mace za namiji zai yi mata tana iya yin shi ba a ba ba mata ƴancin su ko kadan mata ba su yi ba aiki basu yi ba kokari mu ba mu gaba kokarin mata kawai sun yi aiki da mata sun ci albasa da bakin mata minan cin albasa sun huto sun ba su qur'a sun zuba musu qur'a sun yi zabe kawai mata abin da suka musu kenan a Nigeria amma ko kadan mu ba mu gaba rawar da mata suka taka ba daidai bane a ce hadin Nigeria gaba ɗaya kaf a ce mace ta huce uku ko hudu ba mi akai ba ai ba komi gaskiya bai yi ba mu ba mu gaba rawar da mata suka taka matsala maza suke ka hana su gaskiya maza suke hana su su huto su takara tun daga party ne matsala take tashi daga partin su ne ma ba a matsaye da su takaran ma mata ba su yi ba rawar gani fi sabilillah su canza
duk da yake mata ba su samu yadda suke so ba a wannan zabe da aka gudana a Nigeria suna gani waɗanda aka zaba suna iya sauya lamura da zai kai ga ci gaban al'umma da ba mata damammaki nan gaba
in kika duba waɗanda suka ci gaba shekaru nawa suka yi suka kai inda suke yau ana maganar shekara 200 sama mu shekara nawa muka fara ai da muka fara ai yanzu aka fara aikin ba mu makara ba ai zancen makara bai taso ba aiki yanzu aka fara kuma insha Allah bi iznillahi ta'ala za a kai labari kuma shi shugaban kasar mu Allah ubangiji ya bashi lafiya Allah ya ja kwana kuma Allah ubangiji ya sa ya fahimci Allah ubangiji ya sa masa a zuciyarsa ya fahimta ya zakulo mutanen da suka cancanta ya sassaka su a guraben da za a yi aiki da jama'a za su gani a kasa
to ban jikin ce a sa mata a mukare ba
adam ai to ai mata kin san mata ai ko an ki ko an so mata fa an ga miki Allah ya ba su basira ba sai ki ga mu matar da aka taba nuna mata yadda take za ta zama matar gida ko ta zama uwa babu muna da baiwa da Allah ya yi mana na wajen tafiyar da harkokin ko a cikin gida zaki ga mace mutane ko 100 ne a gidan tana tafiyar da kowa yanda ya kamata so duk gwamnatin da za ta bar mata a baya ba za ta yi mu'amala da su ba to akwai ba za ta kai labari ba tunda ko an ki ko an so mata ne suka fito kaman turuwa suka jefa kuriya suka kukkule gidajen su suka wuni da yunwa suka tafi suka je suka jefa kuriya kowanne je dage ya tsaya je ha masa kuriya sa sannan yace to ya za a ce kuma yanzu dan ya hau ya gama ya zama shugaban kasa cewa za a manta da su ai an yi tuya a manta da albasa kenan saboda haka in yana son abubuwan shi tafi da kyau to tilas fa ya sa mata matan nan ba fa masu kyalekyale ba mata wanda za su zo su yi aiki wanda suka san abin da suke da alƙibla wanda suka san inda yake ya mutane ciwo irinsu da mazaje of course da sai hada su a cikin sannan fa ayi aiki sai akai labari
Aunty Polly wace shawara zaki ba matan Najeriya da musulman da kristocin da ƴan kudin da ƴan arewan wace shawara zaki ba su wajen tabbatar da cewa mun dawo mun dinke mun zama iyali daya
mata mu ne iyayen gida mu ne iyayen kasa duk abinda mace ta niyan yi da gaske za ta ci nasara duk abin da mace ta shirya ta yi mai kyau ta san hanyar da za ta bi ta jawo rayuwar mijinta mu mata shawara na gare mu idan muna so kasar nan ta zauna lafiya a samu cin gaban kasa mazaje mu kuma su abin nan dole mu haɗa kai mu kai kuka ga Allah mu tabbatar kuma mun tsaya kan gaskiya na goyon bayan mazajen mu dole mace ta zama mai biyayya da ladabi da kuma bada shawara na gari wa mai gidanta to ina roƙon Allah mu mata mu nuna alama mai kyau idan muka nuna alama mai kyau mazajen mu ma za su ji dadi da mu za su biyo ƴaƴan mu da suke karagan mulki manya in sun ga mun dage mun tsaya kan gaskiya mun nuna alama mai kyau na uwa na uwar kasa dole abubuwa za ta canza dobin kukan mace fa na shafin iyalinta to kuma duk kasa daga gida ta fara shugabannin kasa an yi mitarbayyan su daga gida ne suka girma suka je waje saboda haka iyayen kasa na mata musulmi da mata da maza idan kuwa mun hada kai mun fita mun kawo kuka ga Allah ba bambancin addini ba na kabilanci mun hada kai mun nuna mai magana da babban murya mun shafu mun yi abu wanda duniya ta gani ba wai ƴaƴan mu maza da mata za su bi sa'awun mu kuma Allah zai ji kukan mu ya share mana hawaye.
mata kuna kokari yau ina ce da ku buldoza
mata na ba ku kuna buldoza na aiki gida idan gida ba ku mata lafiya akwai damuwa mata na ba ku kuna buldoza na aiki gida idan gida ba ku mata lafiya akwai damuwa mata na ba ku kuna buldoza na aiki gida
bari mu rufe shirin da batun kiwon lafiya inda a yau shirin ya karbi bakuncin likita Adama Ibrahim Jibril ta asibitin mata da yara a jihar Kano domin ilmantar da mata kan cutar ƙarin mahaifa wata cuta da ke yawan katsewa mata hanzari.
Fibroid wato ƙarin mahaifa kumburi ne mai tauri wanda yake iya samuwa a jikin mahaifa ko daga can ciki ko daga tsakiya ko kuma daga waje-waje kuma abu ne wanda yanzu ana samun shi sosai sosai a cikin Najeriya ma bincike ya nuna wajen mata 100,000 suna da wannan abu kuma matsalolin shi suna da yawa sosai sosai shi yasa ya zama mai muhimmanci ga duk wani likita wanda yake na mata masu kansu ma matan kowa ya kasance ya nutsu ya gane shi ya san shi dan saboda daukar mataki tunda abu ne wanda yake ba yadda kan gado ku kada bincike har yanzu ya kasa daukar abu daya kwaya daya jal yace wannan shine abin da ya jawo wannan karam mahaifa take samuwa amma akwai abubuwa da yawa da aka yi nuni da su kamar yanda shi daji mahaifa yake da sanadi shi ma wannan yana da sanadi wanda zamu yi magana akai sanadiddikan da suke jawo ƙarin mahaifa akwai hormones estrogen da progesterone wanda suke yaduwa cikin jini daga jikin ita makyankyasar kwai wato ovary kenan wato a yadda bincike ya nuna ita wannan tsoka ta mahaifa ita ce wadda take da wato sanadin ta iya fitar da wannan ƙarin mahaifa wato fibroid ko ya turo ta tsakiya shine zai zama endometrial kenan ko kuma ya fito a cikin gundarin tsokar shine ne ake cewa myometrial kenan ko kuma ya fito ya turo ta waje amma ba zai fita daga cikin wannan shimfiɗa wato ya zama abin da ake kira subserosal kenan sai kuma wani sanadi shine wato kasancewar mabakake sanadin mu yana da yawa sosai sosai yana da tasiri sosai sosai sai kuma gado ita ma wannan ƙarin mahaifa idan babarki ko wata ƴar uwarki yayarki ko ƙanwarki ta yi shi ke ma kina da ƙarin sanadin cewa zaki iya samu sai kuma lafiyarka wato idan kina da kiba to kin karawa kanki sanadi idan baki cin korayen ganye sosai yadda ya kamata irin su alaihu da shauransu kin karawa kanki sanadi idan baki cin ƴaƴan itatuwa fruits kenan shi ma kin karawa kanki sanadi kenan sannan kuma shan barasa wato giya shi ma yana karawa mace sanadin samun wannan ciwo
menene alamun ƙarin mahaifa
kamar yanda duk wani ciwo zai kasance ya samu ne daga mahaifa to kin ga zaka ga akwai zubar da jini akwai ciwon mara to shi wannan zubar da jini zai kasance wani irin zubar da jini ne lokacin haila ko ma ba lokacin haila ba wanda yake mai wuyar ganewa ko ki ga da can idan mace tana zubar da jininta ba za ma ta iya ƙara da fakdin pad ba a wannan particular lokacin da take zubar da jini sai kuma ki ga a wannan karan saboda tana da wannan fibroid din ta dinga canjawa kenan wasu har pampers ma suke sakawa saboda yana zuba da yawa ko kuma ya ƙara ranaku ma akan yanda take da da za ta yi kwana uku ko kwana biyar sai kiga kusan sati biyu ana ta ta abu daya ko kuma a'a nan dai tsakanin wannan wata da wannan wata da ta yi jinin al'ada sai kiga daga tsakiya ko ya dinga diga taraf taraf ko kuma jini ya ta zuba ya ta zuba ya ta zuba tsakanin fa jini da jini wato bai fa sati biyu da gama ba sai kuma kiga jini ya dawo sai kuma ciwon mara shi ma ciwon mara ne gashi nan dai kiga ciwo ka sha magani ka je asibiti ciwon mara amma allura an baka magani amma ciwo dai ya ki kan gado to shi ma wannan ya kamata abin kita a gani me ya jawo wannan ciwo za ku ta iya yiwa ƙarin mahaifa ne
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan mako sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda za mu taɓo batun ilimin ƴaƴa mata a ƙasar Ghana da kuma rawar da mata ke takawa a fannin harkokin kaɗe-kaɗe da nishaɗi kada ku bari a baku labari muna godiya ta musamman ga wakilanmu Zainab Babaji da Madina Dauda da Tamar Abari da kuma Baraka Bashir da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadinsu duka, ni Alheri ke cewa mu wuni lafiya.